Sashen Hausa na murar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da kuma FM Dalol. Kana kuma ana iya kama mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu a duk lokacin da aka so haka a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare. Yau Alhamis 18 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aliyu Mustapha Sakkwato da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin a yanzu. A cikin shirye-shiryen namu na yau muna dauke da rahotanni daga Jamhuriyar Nijar inda zamu maida hankali akan hanyoyi da suka kamata al'ummomi su bi domin inganta lafiyar su da al'ummar da kuma mahallansu. Bayan nan kuma muna tafiye da labarin wasanni a takaice. Daga bisani za mu bude layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a game da abubuwan da ke damun ku musamman akan wannan maudu'in namu na yau. Lambar dai kamar kullun ita ce 2022055. Kada kuma a manta za a sa alamar tarawa a gaba. Amma duk kafin nan sai mu fara jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a muna fata ku ne lafiya. An kashe manyan mutane guda biyu da suka hada da wani babban komandan yan sanda na kasar Afghanistan da ake kiran shi General Abdulrazik a lokacin wasu harbe-harben da suka barke a lokacin da shi babban hafsan sojan Amurka General Scott Miller yake ziyarar wannan kasa. Shi da Miller din ba abin da ya same shi a lokacin da aka somo ina harbe-harben, yayin da gwamnatin lardin Kandahar din da ya kai wa ziyara yake raka shi bayan sun gama ganawansu. Kuma ko bayan shi General Rizik din wanda ya sha tsira daga tarin hare-haren da 'yan Taliban suka sha kai mishi da niyyar su kashe shi din, har ila wannan halin na yanzu ya kuma halaka wani jami'in tsaro na Afghanistan, kana ya kuma raunana shi kansa gwamnan na jihar ta Kandahar. A dama wasu rahotanni sun ce an kashe shi ma gwamnan din, to amma daga baya aka ce ba haka bane. Akwai kuma wasu Amurka guda biyu da su ma dai suka samu raunuka daga wannan hari din. Sai dai kuma duk da kalamin da kakakin sojan Amurka Colonel Nat Peters ya yi na cewa wannan abin kaddara ce, to ni kungiyar Taliban din ta dauki alhakin cewa farmaki ne ta kai da niyyar ta kashe shi General Rizik din, wanda tun shekarar 2011 yake zaman babban sufetin 'yan sandan landin na Kandahar, wanda kuma aka ce shi ne hana 'yan Taliban din sakat har ba sa ma iya shigowa landin nashi. Yau jami'an bincike na kasar Turkiya sun wuce suna gudanar da bincike a cikin karamin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul, da ma gidan shi kansa jakadan da ke kusa da ofishin a ci gaba da suke yi da bin diddigin salwancewar hamshakin dan jaridan nan na Amurka, wato Jamal Khashoggi da ya salwanta. Daman tun jiya masu binciken kokob din nan suka shiga karamin ofishin jakadancin ita Saudiya din da ke can Turkiya domin neman duk wata shaida da za ta ba da ƙarin haske a kan abin da ya sami shi wannan bawan Allah wanda ke yawan rubuce-rubuce a jaridar Washington Post tun bayan shigarsa ofishin ran biyu ga watan nan na Oktoba, wanda kuma shi ne lokaci na ƙarshe da kowa ya gan shi. To su dai hukumomin Turkiya sun ce suna nan kan bakansu akan cewa wasu wakilan hukumomin Saudiya ne suka kashe Khashoggi kuma suka yi yanka jikinsa a nan cikin ofishin. To amma su kuma hukumomin Saudiya din su ma sun tsaya kai da fata akan cewa Khashoggi kam ya bar ofishinsu da ransa. To sai dai daga cikin kasashen nan biyu ba ɗayansu da ta fito da shaida da ke ƙarfafa matsayinta akan wannan al'amari. Muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen wasu na murjan Amurka. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato WHO ta ce ɓullar cutar Ebola da aka samu a ƙasar Congo Kinshasa ba yana nufin wata sabuwar annoba ce ta duniya ta ɓarke ba, amma kuma duk da haka sun ce ba sa son likitoci su yi wasa da abin. Cibiyar ta WHO ta fayyace cewa abin da za a kira hali na gaggawa da ya shafi wato lafiyar al'umma shi ne lamarin da zai faru idan an sami ɓarkewar wata cuta wace za ta bazu ta kan iyakokin kasashe wato ta fita daga wannan kasa ta shiga waccan din wanda kuma hakan zai buƙaci haɗin gwiwar kasashe da dama wajen yakarta Shugaban cibiyar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yace hukumar tashi tana daukar abin da ke faruwa a Congo a matsayin babban matsala ce wacce ya kamata a maida hankali akan ta da kyau Izuwa yanzu dai mutane 139 suka mutu wasu 181 kuma aka tabbata sun kamu da Ebola din tun da lokacin da ta so mu bayyana a can Congo Kinshasa din a watan Agustan nan da ya gabata WHO ta ce yanzu haka kasashen Rwanda da Uganda masu makwataka da Congo duk sun dauki tamara na zama cikin shiri domin kada su kamu
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia To yanzu bar mu shiga babin rahotanni kuma wani abu da kasashe da suka ci gaba a fadin duniya suka fi karfin shi shine tsarin kiwon lafiya mafi inganci idan aka yi duba da kudurori da majalisar dinkin duniya take da su za ga cewar kiwon lafiya na daya daga cikin manya-manyan kudurorin wannan kungiya Haruna Mamman Bako ya hada mana rahoto akan kokarin da kungiyar ke yi na ganin an magance matsaloli da suka shafi kiwon lafiya a nahiyar Afirka Haruna gare ka
Hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS Organization Mondial de la Santé tana can tana bada horo wa 'yan jarida na radio kan gwamnati da na masu zaman kanunsu da na karkara na jihar Tawa musamman waɗanda suka hito daga gundumomin da suka yi fama da cutar cholera ko waɗanda har yanzu akwai allobar ta cholera cikin su da sun ka hada da keta madawa malbaza da birnin kwanni akan cutar cholera da jihar Tawa ke fama da ita a halin yanzu Dr. Amadu Adamu shine shugaban hukumar asibiti ta jihar Tawa da ya wakilci gwamnan jihar Tawa a wurin bude taron a hirata da shi ya bayyana muna makasudin baiwa ɗan jaridar wannan horon a gargashin inuwar hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da kiwon lafiya OMS
wannan dai taro da kun ka gani an kiraye shi taro ne na karfafa nan duwan da zasu taimaka mana abin da ya shafi wajen bada bayanai kenan radukan masu zaman kansu da na gwamnati da wanda suke cikin karkara abin da ya shafi duka na yaki da annoba ko wace iri musamman abin wannan annoba ta cutar cholera da yake yana damun kasanmu kuma abin da ya shafi ma'anar mu a cikin
daga cikin mutane 294 da suka kamu da wannan cutar ta cholera a cikin gundumomin keta madawa malbaza da birnin kwanni a cikin jihar Tawa mutane 12 ne zuken zu suka riga mu gidan gaskiya Shatima Ali Bagale shine wakilin hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da kiwon lafiya a jihar Tawa yayi mana karin bayani game da abinda suke jira ga ɗan jaridar da suke talla fawa domin a ba su horo game da allobar ta cholera
abinda muke jira gare su sun koma cikin al'umma su waye ma mutane kai su ce musu ga suna abinda ya kamata daidai ya kamata kamin a kiyaye ga wannan cholera kin su zamanto information kin da suke doka don su doka su daidai gudada
a nasu bangaren ɗan jaridar da ke halartar wannan taron na bada horo da OMS cewa da hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da kiwon lafiya ta dauke nauyi akan allobar cholera sun bayyana muna ra'ayoyinsu game da ababen da suka fahimta a wurin wannan bada horon musuma da Lamdi Buza
abinda na gano son ne ake ayi amfani da ɗan jarida na fannin radio saboda su ne ke tare da al'umman mazauna karkara ka san su matsalar su likitoci in ku ɗan jarida kun kawo bincike kun ka ce kun gano wani gari ana zawo ana amai duk sai hankalin su shi tashi wai sai su ce dokar likita ta dace sai an yi bincike an aika can koli koli kuma ministry kawai ke tabbatar da wannan alloba ta kulira ta cuta kamar ta kulira wadda take yau shekara 48 da ta wanzu a ƙasa kamar ta Niger inda duk an kai kuskure inda ba a je gidan likita ba inda ita ta kulira fa to an kwanta wani waje
sunana Hajiya Raji wannan taro da muka zo yau gashi Allah ya kawo mu garin tawo mu zo wurin taro mun gamsu da wannan bayani da suka mun bisa kan harkar cutar amai da zawo da ake ce ma kwalara abinda muka karu da shi sun nuna mun hanyoyin da zan mu bi mu ceto sauran ƴan uwan mu mu kwatanta musu ga yanda cutar take fara ga yanda take karewa
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako har ila yau dai muna jamhuriyar Niger inda wakilin mu ya aika mana da wani rahoto akan matsalolin da cizon sauro ke haifarwa musamman ga al'ummar da ke karkara Sulaiman Muni Barma gare ka
Nafiyar Afirka na kan gaban yankunan da hukumar lafiya ta duniya OMS ta ayyana a matsayin mafi fama da masasarar cizon sauro Dalili kenan da shugabannin kungiyar tarayyar Afirka a yayin taron da suka gudanar a baya-bayan nan a Nouakchott suka yanke shawarar sake jan damara mafarin wannan kamfe da aka yi wa lakabi da Zero Pollution Mangage Dr. Ilyasu Idi Mai Nasara shine ministan kiwon lafiya a nan Niger
duk minti biyu ana samun yaro guda wanda ke mutuwa nan Afirka duk minti guda ana samun miliyoyin mutane wanda ke kamuwa da wannan ciwon to dan haka ne shugabannin kasashen Afirka sun ka dauki wannan mataki saboda a ga cewa an kai karshen wannan matsala nan da 2030 to daga rana mai kayo ta duk kasashen Afirka za su duka
kyakkyawar niyyar da gwamnatin Niger ta nuna a ƴan shekarun nan game da yaki da zazzabin cizon sauro yasa gwamnatin Amurka saka wannan kasa a jerin waɗanda ke samun tallafi a wannan fanni
sun haka nan ma sun ka rubuta Niger cikin wannan program PMI kundi ne na shugaban kasar Amurka da ya bada dolar na sayan magani da na sayan gidan sange saboda duk inda wata mace ta samu juna biyu a bata wannan gidan sange kyauta in ta zo ta kawo yaro lahiya wanda ake ce ma consultation da routine a ba yaron nan gidan sange lokacin da ake wannan ciwon lokacin damana a shiga gida-gida har tsawon wata hudu ana ba wannan yaron magani kyauta kuma a samu duk inda likita take in kas da santai ce in CSE ce akai magani wanda za a mai yara shekara 1 zuwa shekara 2 magani kyauta mata masu cikuna in sun zo a ba su abin da ake ce ma treatment presumptive intermittent
kwareke jama'a na murna a dangane da manufofin wannan campaign da ake ganin za ta iya kawo sauyi a rayuwar talakawa masu fafutuka irin su Hajiya Amina Garba na kiraye-kirayen ai adalci wajen tafiyar da wannan shiri
kowa ya san dai wannan lokaci da yanzu in kaga wata wani barin ciki wata rasuwa na yara kanana da manya da uwaye da iyaye da maza yanzu ba ta sanar ci ta zama alloba ga mu kasashen Afirka babban yaki ne wanda ya kamata dole sai mun ga kalli da kalli mu sa mu coka wannan menene cizon sauro tabbaci to kenan ya kamata kowa ba sai an maka fada ba tun daga gidanka har bakin gidanka ba sai an ce maka gyara ba wanda ya saura wanda ya karin da kai ba daga bakin gidanka gwamnati ta dauka abu ne wanda ya kamata abubuwan gabi in muna yin su za mu samu babban rangwame ina ƙara kira dan Allah dan annabi wadanda ake ba kuɗi su wannan yaki su ji tsoron Allah su tasu inda ya kamata
uwar gidan shugaban kasar Niger Hajiya Aishatu Isuhu da ke jagorancin kungiyar Femaiyar ce aka dora wa nauyin tafiyar da wannan kamfe ta Zero Pollution Mangage yayin da kasar Amurka a ta bakin jakadanta a Niger ambassador Eric P. Witeka ta ƙara jaddada aniyar ci gaba da tallafawa wannan kasa dan ganin an ci nasarar yaki da zazzabin cizon sauro Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
gaida Sule Mummuni Barma masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia akan wannan matsalar ne muke so zuwa dan anjima kadan zamu bude layukan wayan mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kamun nan sai mu shakata da wannan faifan
ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idan wane ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai ne shi idanu yayi hasara hababba kowai ne shi idanu nace yayi hasara hababba nishi idanu wa shata mu ba mu sone nishi idanu wa shata mu na gudu ne bitunda ba ku sone har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi bitunda ba ku sone har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sa giran idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sa giran idanu mai kumbure idanu da kaji idanu kana ta keke da kaga idanu kana hawaye sun yi ja kamar idan maciji da kwamso kuma diyarihe je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa idon sam yana sa mutum wataye.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To jama'a kada dai a manta, maudu'inmu na yau shine wani hanyoyi kuke ganin ya kamata a bi don a magance matsalolin da ke addabar jama'a musamman na cututtuka a karkara da kuma manya-manyan garuruwa. Shine maudu'inmu na yau. So muna jira duk wanda ya samu dama sai ya kira don ya bayyana mana nashi ra'ayi. Muna da kira daga Bauchi. Wa muke da shi a Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam, wake magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
Mala Ayuba, to muna jinka.
To a ra'ayina dai yadda za a yi a rage cututtuka shine ita kanta gwamnati ta bada kula sosai, kuma su kansu masu kuɗi su ma ya kamata su shigo harkan mai abin yakan yawa ma gwamnati. Idan masu kuɗi da masu ƙarfi suka shigo sai a yi taimako a taimaki talakawa musamman na ƙauye ma. Idan ka je za ka samu asibitocin su ba magani, to yana da kyau da Allah masu kuɗinmu da su gwamnati su haɗu su taimaki al'umma a wajen harkan cututtuka. Na gode. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Mala Ayuba, mun gode. Muna nan dai. To muna da kira daga Sokoto. Wa muke da shi daga Sokoto?
Usman Abubakar daga Sokoto.
To Mala Usman, muna sauraron ka.
To yau ne ni fara kiran kuma Allah ya sani sami kuna muku fata alheri.
To muna amsa kai ma tare a gare ka.
Saboda ina yawan sauraron ku, kai ne Ali Mustafa Sokoto ko?
A'a, wannan Yusuf Harande ne.
To Yusuf Harande ne?
Eh.
Allah yau ne fes kuma Allah ya sa na same ku.
To muna jin ka, menene naka gudunmawa dangane da wannan matsala, hanyoyin da ya kamata a bi don a magance cututtuka da ke yaduwa a cikin al'umma?
To yana da kyau a tsaftace wuraren harkokin yau da kullum.
To masha Allah, to mun gode Malam Usman Abubakar daga jihar Sokoto. To jaga garin Kaduna, wa muke da shi?
To Yusuf Alina Rande, barka da rana yammaci.
To barka ka dai.
Sunana Murtala ne, ina gidan ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka.
To na farko dai dole ne su mutane kafin gwamnati ta zo su ga kokarin da za su yi su ga sun killace anguwansu da al'ummarsu, shi ne cewa duk abin da kaman kwata din na dinga kokari ana kwashewa. A duba da mata a gida da suke wanke-wanke, gaskiya su daina barin kudana biyu, ta ga an kusa a shiga bazara iska zai dinga ɗaukar cututtuka yana kaiwa. Sannan kuma muna roƙo gaskiya, har yanzu a ce gwamnati ta sa ido magungunan da ake kawo mana, a ce ana dubawa sosai ta hukumar lab da ya zamanto magunguna ne masu kyau, da inganci dan da yawa za ka ga hanyar rashin lafiya an je ana ta shan magani amma magungunan kan kaman cutar ma kara fasa take yi da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode to bari mu je jahar Ekiti wa muke da shi daga jahar Ekiti
wakili ne na Sabi Dado daga jahar Ekiti
to malam wakili muna jin ka
to ni ma yau ne farkon kira na tare da ku ina yi fatan alkhairi sannan kuma tsawon da zan ba ƴan uwa da abokan arziki dukkan gurare waɗanda yake cewar waɗanda suke cewar akwai da kaman irin zaka ga waɗansu da ji an gidanta su sa ruwa gurin makwancin ruwa za a sa shara da sauransu a toshe hanyar ruwa da wanda yake cewar ba ta tafiya to ina muna kokari da in Allah ya sa da ni shawarar da nake so in bayar dukkan mu gudanar ruwa da sauran gurare waɗanda suke tare da zanta irin haka to muna kokari dai mu ba da shawara a gyara su sannan kuma a tsaftace idan an yi Allah ya sa da gwamnatoci kuma su ce da faɗakarwa da mutane tare da ku kuma ƴan jarida da kuke faɗakar da mu muna godiya a gare ku Allah ya saka da alkhairi ne ma yau shine kira na farko da na same ku
to mun gode malam wakili to bari mu je jahar Niger kuma muke da shi a jahar Niger
kuma na da sunan dangara
waki magana
daga lokacin da na gaske
wai me sunan ka alagafarta sunan ka alagafarta to malam dauda muna jin ka to
ban taba kiran ku ban kama ku sai Allah ya tabbata kawo ku
to barka ka dai kai arziki yau to muna jin ka me ce ta ka gudunmuwa to layin malam Usman ya tsinke to bar mu je jahar Kaduna wa muke da shi a Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa muke da shi a kan layi
mala haran da barka da aiki barka da yammaci
to barka ka dai
sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
to mala Alhaji Musa muna jin ka
to alhamdulillah shawara da muke so ba gwamnatocin mu na Africa especially ma mu nan ƴan Nigeria gaskiya al'amari akwai matsaloli da yawa da suke ya kamata a ci ana yin fice sauran nan na farko kenan na biyu su akwai abubuwan da kamar inda dan uwa ya magana mata la akan magungunan da ake shigo da su gaskiya ana shigo mara da magunguna na dabbo maganin da ba su ne ba dan yanzu zaka sha maganin malaria idan kuma kai wasa zuwa je mu saka da malaria ta kara dawo in dai ba da gargajiya zaka nema ka sha ba to ya kamata gaskiya a tarika cikin akan magungunan da ake kawo mana kuma da ƙarshe muna kira ga shugaban gaba su kansu masu kuɗi masu hannu da suniya cikin al'umma ya kamata ka tallafawa gaskiya wajen duba irin wannan abubuwan kuma magidanta dole fa sai sun tsaya su zazzarce wajen gyara fasotin gidansu da sauran wasu datti da sauransu in kiyaye ne kusantare su domin a gurin tare a tsira tare ka ce ne maka fatan alkhairi ya tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode
to mun gode Alhaji Musa bari mu je birnin Shehu wa muke da shi a Sakkwato
assalamu alaikum kana magana da Abdulrashid Jola Musa Gwadaba
to malam Abdulrashid muna jin ka
ni a gaskiya a ganin akwai hanya guda biyu da idan aka bi ta da za a samu matsala
to muna ji
na daya harkar kula da muhalli idan aka ce ka kasance mai tsaftace muhalli da kuma abinci da kuma wanda muke zama jikinmu gaba dai saboda dukkan wata cuta wanda ake samu tana da alaka da rashin tsafta da shi za a samu tsafta alhamdulillah kamar idan ka diba irin jihar Sokoto an kula da ana kula da haka sa tsafta muhalli a can ana ta samu kwalar amma yanzu abin ya dan rage kware da gaske na biyu akwai wayar da kan jama'a akwai bukatar kungiyoyi musamman irin NOAA akwai bukatar a shiga yankunan karkara don kara wayar da kan al'umma na illa da kuma muhimmancin tsafta saboda da yawa wani zaka ga yankin karkara kin bai ma san da wani wayar da kan jama'a ba akwai bukatar inganta wayar da kan jama'a cikin yankunan karkara domin yin haka zai har taimaka
to masha Allah na jahar Niger wa muke da shi daga Niger
Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba
to malam Ibrahim muna jin ka
ai hanya daya ce wadda take kowa zai samu ci gaba a Najeriya ya kasance babu wani babba wanda zai fita waje neman magani
to
zaran aka ce an samu an gyara asibitoci da ainihin wuraren shan magani ba wani babba da zai fita waje neman magani to nan ne za a samu ci gaba a Najeriya a tsaya a kina kasa amma ba zai taba yiwuwa a ce duk wani babba in ciwon kai ya same shi sai dai fita waje neman magani da asibitocin mu nan gaba ɗaya babu magunguna, kaga ba zancen maci gaba a Najeriya ma babu shi, Afirka ma gaba ɗaya, yara a ina kenan.
To mun gode Malam Ibrahim, iyakan abin da za mu iya ɗauka kenan a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku irin wannan dama. Har yanzu dai masu saurare, kada a manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe 4:55 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Don wasan dambin Najeriya a hajin masu matsakaicin nauyi a kosin Godwin ya rasa ransa sakamakon wani hatsarin da ya samu jiya a birnin Eko. Wata jaridar kasar ta ruwaito cewa Godwin na akan babur ne da safiyar jiya Laraba a kan hanyarsa ta zuwa Atisaye domin shirin dambin da zai fafata a makon gobe. Sai kwatsam jirgin kasa ya bi ta kansa inda ya rasa ransa nan take. Godwin ya wakilci Najeriya a gasar dambe ta nahiyar Afirka a hajin masu matsakaicin nauyi a kasar Congo Brazzaville a shekara ta 2017. Hukumar kwallon kasar Gambia ta gabatar da takardar koke ga hukumar kwallon nahiyar Afirka wato CAF inda take kalubalantar cancantar dan wasan kasar Togo Adewale Olufade. Olufade wanda kuma ake rubuta sunansa da James ya buga wa kasar Togo wasa a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar Afirka da Togo din ta yi kunnen doki da Gambia da ci 1-1. Haka ma sunansa na cikin sunayen yan wasan da kasar ta Togo ta buga wasa na biyu da Gambia din a ranar Talata wacce Togo din ta yi galaba da ci 1-0. Duk da yake ba a sanya shi ba a wasan, kasar ta Gambia dai tana zargin cewa dan wasan dan Najeriya ne da ke da sunaye daban-daban, kazalika da kalubalantar ranar haihuwarsa da aka sa ta a ranar 21 ga watan Agustan shekara ta 1994. A bangare ɗaya kuma an sauya kasar Equatorial Guinea da kasar Kenya a gasar kwallon kafar mata ta cin kofin nahiyar Afirika ta shekarar nan ta 2018. Za a so mafafata gasar ne da ta kunshi kasashe takwas a kasar Ghana a watan Nuwamba mai zuwa. Kasar ta Equatorial Guinea dai ta doke kasar ta Kenya da ci 3-2 a zagaye na ƙarshe na wasannin neman gurbi. To amma kuma Kenya din ta gabatar da korafin kalubalantar cancantar ƴan wasa 6 na Equatorial Guinea din. To sai dai hukumar kwallon nahiyar Afirka wato CAF ta aminta da korafi akan ƴar wasa 1 kacal daga cikin 6, kuma akan haka ne aka cire kasar ta Equatorial Guinea daga gasar aka baiwa Kenya gurbin. A Turai kuma tsohon kocin kungiyar Chelsea ta Ingila Antonio Conte na daga cikin na gaba-gaba da kungiyar Real Madrid ta kasar Spain ke zaurcin su domin shugabantar ƴan wasan kungiyar. Yanzu haka dai kocin kungiyar Julian Lopetegui yana fuskantar matsin lamba inda ake hasashen yiwuwar barin aikin nasa nan ba da jimawa ba. Kungiyar Real Madrid ta kasa samun nasara ko sau daya a cikin wasanni hudu na baya-bayan nan da ta buga inda ta sha kashi sau uku ta kuma yi kunnen doki daya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida na Sanyin na, yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Yusuf shugaba Amurka Donald Trump ya barazana cewa zai amfani da karfin sojojinsa wajen rufe kan iyakar da ke tsakanin ita Amurka da makwabciyarta Mexico idan Mexico ba ta daina barin tarin ayarin yancin rani ko kuma bakin haure na kasashen nahiyar kudancin Amurka suna kwararowa zuwa cikin ita Amurka kanta ba. Ha kuma cikin wasu sakonnin da ya sako tun da sanyin safiyar yau Alhamis akan shafinsa na Twitter, Trump ya ce ciki abokan adawarsa na Democrats zai ce su ne masu ke karfafa gwiwar bakin haurin da ya kira marasa aikin yi ko kuma masu aikata laifuka suna ta shigowa cikin Amurka. Sannan kuma ya kara da cewa zai ma ja burki ga duk wasu kudaden tallafin da Amurka take baiwa kasashen nahiyar kudancin Amurka din idan Mexico ba ta daina abin da ya kira wannan mamayen da ake wa kasar tashi ba. An kashe manyan mutane guda biyu da suka hada da wani babban kwamandan ƴan sandan kasar Afghanistan da ake kira General Abdulrazik a lokacin wasu harbe-harbe da aka ce na kaddara ne da suka barke a lokacin da wani babban harsan sojan Amurka din General Scott Miller yake zara ita Afghanistan. Shi dai Miller din ba abin da ya same shi a lokacin da aka soma wannan harbe-harben, lokacin da gwamnan lardin Kandahar yake rakiyarsa bayan da suka gama tattaunawa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan yammaci ko kuma a daranku. Sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji sauran abokananmu su ɗauke da wani shirin. Yanzu kuma a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Aliyu Mustapha Sakkwato da Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya.